Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da madaniya da kuma dalal duk a jamhuriyar Niger, sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana, dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo, muka sake da muku a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji majalisar dokokin kasashen ECOWAS ta fara gudanar taro a jamhuriyar Nijar domin bullo da shawarwarin inganta rayuwar mata da ƙananan yara. Haka kuma za mu kawo muku maimaicin shirin ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfazi gabatar. Daga nan kuma sai sharhin jaridan Kamaru, sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke bayyana mana. Amma duk wannan sai kun cika kun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Kwanaki bayan harbin kan mai uwa da wabi da ya auku a birnin Las Vegas, mazauna yankin na ci gaba da kwashe tsawon sa'o'i suna bin layi domin ba da gudunmawar jini ga waɗanda suka jikkata. Waɗanda suka shiga layin domin a ɗauki jininsu sun haɗa da mutane daga jinsuna da addinai daban-daban da suka fito daga birnin. Sama da mutane 100 ne suka yi layi a cibiyar da ake ɗaukan jinin tun gabanin a buɗe ƙofofin cibiyar. To, a halin kuma da ake ciki, shugaban 'yan sandan birnin na Las Vegas, Joseph Lombardo, ya ce yana da ƙwarin gwiwa cewa masu bincike za su gano ainihin dalilin da ya sa aka samu aukuwar kisan kai na ɗimbin jama'a da ya fi muni a tarihin Amurka. Masu binciken kamar yadda rahotanni suka nuna sun duƙufa cikin zurfin tunani a ƙoƙarin gano dalilin da ya sa Stephen Paddock, mai shekaru 64, wanda hamshaƙin mai kuɗi ne kuma ba shi da tarihin aikata wani laifi ko alaƙa da wata ƙungiyar siyasa ko ta addini, ya buɗe wuta a kan wani taron shagalin waƙe-waƙe a daren Lahadi, inda ya halaka mutane 59, har da kansa ya kuma jikkata wasu 527.
Shugaban Amurka Donald Trump ya je gane wa idansa irin barna da guguwa ta yi a yankin Puerto Rico, inda ya gana da shugabannin tsibirin, ciki har da waɗanda suka cicciki hukumomin Washington da kakkausan lafazi kan yadda suka tunkari bala'in guguwar. Shugaba Trump ya yi amfani da wannan ziyara ne wajen yaba matakan da hukumomin tarayya da sojoji suka ɗauka, waɗanda wasu suka ce sun yi kaɗan kuma an yi jinkiri wajen ɗaukansu domin ceto rayukan jama'a da guguwar ta shafa. Keɓaɓɓun wuraren da suka fuskanci bala'in guguwar sun yi fama da matsalar rashin ruwa da sauran ababen more rayuwa har na tsawon sama da mako guda. Jim kaɗan bayan da shugaban Amurka ya kammala ziyarar tasa, hukumomin yankin Puerto Rico sun bayyana cewa adadin mutanen da suka mutu ya haura daga 16 zuwa 34. A baya ya kwatanta kisan da wannan guguwa ta yi da ta Katrina, wacce ta halaka mutane sama da 1,800 a New Orleans a shekarar 2005, inda ya ce babu daɗi, wato inda ya ce ba haɗinta da Katrina wacce ta halaka ɗimbin jama'a.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta saki dala miliyan 12 a matsayin tallafi na kai ɗaukin gaggawa ga waɗanda suke tsere wa rikicin Myanmar. A jiya Talata, ƙaramin sakataren janaral na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da aikace-aikacen tallafawa masu buƙatar gaggawa, Mark Lowcock, ya ce ana so a samar da ƙarin abinci da ruwa da magunguna ga 'yan gudun hijirar. Ya ƙara da cewa al'ummar Bangladesh ta taimaka matuƙa wajen karɓar 'yan gudun hijirar, amma kuma yanayin da sansanonin suke ciki ya ƙazanta. Yana mai cewa idan ƙasashen duniya ba su kawo ɗauki ba, akwai yiwuwar 'yan gudun hijirar waɗanda suka riga suka galabaita za su fuskanci mummunan matsalar rashin lafiya. Sama da rabin 'yan ƙabilar Rohingya miliyan 1 ne suka tsere daga gidajensu a Myanmar tun daga watan Agusta, kuma a cewar jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya, hanyar samo bakin zaren wannan rikici na hannun hukumomin Myanmar. Ya kuma ƙara da cewa akwai buƙatar a ƙara ƙaimi wajen daƙile kwararar 'yan gudun hijirar.
Sarkin Spain na 6, Felipe, ya yi Allah wadai da hukumomin Catalan, yana mai cewa sun take doka bayan da suka gudanar da zaben raba gardamar ranar Lahadin da ta gabata. A wani jawabi da ya aje Talata wanda aka watsa ta kafafen talabijin, Basarakin ya yi kiran haɗin kai yayin da dubban 'yan ƙasar suka bazama kan tituna a arewa maso gabashin lardin ƙasar, suna zanga-zangar nuna adawa kan matakan da 'yan sanda suka ɗauka na farwa waɗanda suka fita yin zaben. Shugaban 'yan aware a yankin Catalonia sun sha alwashin za su ayyana yankinsa a matsayin mai cin gashin kansa, duk da cewa hukumomin Madrid sun bayyana zaben a matsayin haramtacce. shugaban Catalan Carles Puigdemont ya faɗa wa BBC cewa ayyana ballewar yankin da kasar ta Spain zai zo nan da wasu kwanaki masu zuwa. Ƙungiyoyin ƙwarugwa bangaren Catalonia sun yi kiran da a gudanar da yajin aikin gama gari domin nuna fushi kan yadda 'yan sanda suka wulakanta mutanen da suka fita yin zaben.
Tsohon shugaban Iraki kuma jagoran kurdawan kasar Jalal Talabani ya rasu a wani asibitin Berlin da ke kasar Jamus yana mai shekaru 83 kamar da jami'an kurdawan suka bayyana. Talabani ya taba jagoranta ɗaya daga cikin babban bangaren 'yan adawan kurdawa a Iraki kafin dakarun da Amurka ta jagoranta suka yi mamayar da ta kai ga kifar da gwamnatin Saddam Hussein a shekarar 2003. Ya kuma mulki kasar ta Iraki daga shekarar 2005 zuwa 2014 inda ya taba sauka a mulki a shekarar 2012 domin zuwa neman maganin matsalar bugun zuciya da ya fama da ita. Wanda majalisar dokokin Iraki kuma Bakurde mai suna Zana ya kutunta Talabani a matsayin shugaba ɗaya tilo da rasuwarsa ta girgiza Larabawa da Kurdawa da sauran kabilun kasar. A lokacin yana raye, Talabani ya kwashe rayuwarsa ta siyasa yana kokarin dinke baraka da takunno kai tsakanin bangarorin da ke Iraki tare da gwagwarmayar neman 'yancin gashin kan Kurdawa. Shine kuma shugaban Iraki kadai da babu Larabi ba wanda aka mai kallon mutumin da ya assasa haɗin kai tsakanin al'ummomin Iraki.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC. Madalla, majalisar dokokin kasashen kungiyar ECOWAS ta fara gudanar da taro a jamhuriyar Niger domin samar da shawarwarin inganta rayuwar mata da yara. Ganin yadda shirin baiwa mata damar a dama da su a al'amuran mulki ke tafiyar hawainiya. Ga wakilin Murya Amurka a Niger, Sallamu Mun Barma, da ƙarin bayani.
Sakarwa mata ragamar samun dukkan wani matsayin shugabanci ta hanyar zaɓuɓɓuka ko ta hanyar naɗe-naɗe wani alƙawali ne da ƙasashen ƙungiyar ECOWAS suka ɗauka a shekarar 2015. Sai dai bincike ya nuna ƙalilan daga cikin waɗannan ƙasashe ne ke mutunta wannan yarjejeniya. Dalili kenan da majalisar ta shirya wannan taro don binciko abin da ke haddasa tsaiko a wannan sha'ani. Honorable Lusani Bukari Zilli shine shugaban tawagar wakilan Nijar a majalisar SEDEAO.
Gida sai da mata, rayuwa sai da mata. To don haka ne muke wannan taro. Duka alkawalin da muka ɗauka za mu abin da mata za a huda musu 'yancin su. In aka tura ka makaranta ba don ka zama doktor ba ko ka zama injiniya, a'a, saboda al'umma ta amfana da kai. In Allah da mutanen karkara za su sani da an yi wanga zama.
Ministar cigaban mata da bayar da kariya ga yara Madam Elbak Zainabu Taribako ta jinjinawa kungiyar ECOWAS da wannan yunkuri da take ganin yana da alfano ga cigaban al'umma.
An samu bisa fagen siyasa, an samu bisa fagen duk inda ya kamata rayuwar mace ta bunƙasa, rayuwar al'umma gaba ɗaya ta bunƙasa. Shikenan kun ga abu ne, sai mu ce muna ma Allah godiya tunda sai da yawo kanta ta ce a ƙara kasan wannan zama 30%.
Taron wanda za a shafe kwanaki 5 ana gudanarwa zai zo da wasu muhimman shawarwarin zartar da tsarin bayar da kason musamman ga mata a game da batun rike makamin shugabanci.
Za mu hitowa da sanarwa mu ce a cikin waɗannan ƙasashe namu guda 15 ga irin fata yanda muke so rayuwa na al'ummar mu ta zama, na mata ga yanda muke so ga 'yancin su, na ɗiyan mu yara ƙanƙana badala tasu an hana, sai da yara mun hana yara su samu wadata kuma su samu karatu. Waɗannan abubuwa da muka yi kowace ƙasa za mu tsaya mu bincika mu gani da kanta ke ana aiki da su.
Shugaban majalisar dokokin ƙasashen Afirka ta yamma mambobin sai da yawo Mustapha Cisse Low ya nuna rashin jin daɗinsa akan yadda ya ce wasu ƙasashe ke jan ƙafa wajen cika alƙawalin da suka ɗauka. Saboda haka ya bayyana cewa zai aike da wasiƙa domin tunatar da gwamnatoci cewa ware kaso 30 daga cikin 100 na mukamai domin mata wani abu ne da doka ta wajabta wa mambobin wannan kungiya.
Parce que c'est des traités, des protocoles et des décisions qu'il faut absolument appliquer.
A taron mahawarar da majalisar ta ECOWAS za ta gudanar a mazauninta da ke Abuja ne za a baje dukkan shawarwarin da taron ne mai yazo da su don tabbatar da su a matsayin dokokin ƙasashen yankin. Sule Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida da Sule Mumuni Barma, idan yanzu aka lalubo tashar ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu a shakata da wannan waƙar. Madalla yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 3:11 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Yau da mu ji martani ne daga bakin kungiyar kwadago ta Najeriya kan korafin da wasu ma'aikatan wucin gadi su fiye da 500 na babban bankin Najeriya suka yi bayan da bankin ya sallame su suka kuma kai kukansu gaban wannan kungiya kan a nemo musu haƙoƙinsu. A cikin bayanan da Bulus Daniel kakakin waɗannan ma'aikata ya yi, ya ce kungiyar kwadago ta Najeriya ta so ta shiga domin nemo musu haƙoƙinsu daga babban bankin na Najeriya. To amma kuma yace akwai lokacin da jami'an wannan kungiya suka shiga suka tattauna da jami'an bankin da suka fito kuma sai suka canja musu launi. Yau za mu ji martani daga bakin kungiyar ta kwadago.
A lokacin da muka samu korafi daga ma'aikatan babban bankin Najeriya, duk da cike ma'aikatan ba membobin kungiyar kwadago bane, muka yi tataki muka tabbatar da cewa
ya ake suka zama bakon tunda ma'aikata ne ko ba sa cikinku ya aka yi kuma kuka saurari maganarsu.
Domin ma'aikata ne kuma muna da haƙƙin kare ma'aikaci ko membanmu ne ko ba membanmu ba. A ko'ina indai ma'aikata indai kana anshin sunan ma'aikaci, to ya wajaba akan mu kwatan maka haƙƙinka. To ganin haka shi yasa mun ga an zalunce su, domin idan ka dubi yanayin yadda aka biya su babu tsari, kawai a ce wani na kore ka aiki saboda haka na baka naira 100 ka bar aiki, kaga wannan ba daidai bane. Kuma lokacin da aka dauke su a aiki akwai yarjejeniya da suka yi da su da babban bankin Najeriya, wanda muka sa aka kawo mana wannan yarjejeniyar, muka dubi yarjejeniyar muka ga babban bankin Najeriya ta saba na ta bangaren wannan yarjejeniyar, saboda haka muka sa suka aka sake lissafin abin da ya kamata a biya su. Aka sa wakilansu suka je jihohi, wasu sun tafi Bauchi, wasu sun tafi Ibadan, wasu sun tafi Port Harcourt, wasu sun tafi Kano, aka biya su haƙƙinsu. Saboda haka duk wani ma'aikacin babban bankin Najeriya da ya fito yau ya ce yana da ƙorafin ba biya shi haƙƙinsa ba cikin biyun ɗaya, ko baya cikin wayanda suka kawo kuka kungiyar kwadago aka kwata musu haƙƙinsu, ko kuma an biya shi bai gamsu ba yana so a ƙara masa. Saboda haka duk wani ma'aikaci da yake da ƙorafi yana da daman ya zo kungiyar kwadago ya ce wani ga korafi na, ina bukatan a taimaka mu a kwata mun haƙƙi. Ina so in tabbatar da masu sauraro cewa kungiyar kwadago a ƙarƙashin shugabancin Comrade Ayuba Babba za ta tabbatar da cewa an kwata musu haƙƙin su kuma an biya su.
Comrade Nutoro, bari mu dauki abubuwan nan ɗaya bayan ɗaya. Menene kuka lura da shi na saba yarjejeniya da ita babban banki ta yi a daukar waɗannan ma'aikata na wucin gadi?
To na farko, idan aka dauki ma'aikaci akwai dokan daukan ma'aikaci, akwai kuma dokan da zaka sallami ma'aikaci, kuma ba su bi wannan dokan ba na da ɗaya kenan. Na abu na biyu shine ma'aikatan nan tun farkon farawa an dauke su a matsayin kontraki, ma'aikatan kontraki ba ma'aikata na dindindin ba, ma'ana su ma'aikata na kontraki su ba su da wani tsari na musamman da ta zayyana cewa in kai aiki shekara 1 kaza za a baka, in kai aiki shekara 2 kaza ne hakinka, ko shekara 3 kaza ne hakinka kaman sauran ma'aikata. Domin alal misali ma'aikatar civil service, kowa ya san idan kai aiki ko a mataki na 1 ko na 2 ko na 3 ko na 5 na tsawon shekara 5 6 7 8 akwai abin da ya kamata doka ta ce a biya ka bayan ka gama aiki. To amma tunda su contract aka dauke su, ma'ana a duk lokacin da suka daga dama za su iya sallamar su, shi yasa babban bankin Najeriya ta sallame su. Muka ga kuma wannan sallaman da aka yi musu ba bi ka'ida ba. Dalilin da suka bayar shine ba su bukatan ayyukan su, kuma tunda kamar yadda na ma bayani daga farko an dauke su akan kontragi ba ma'aikatan dindindin wanda suke da wa'adin za su yi aiki zuwa shekarun da doka ta kayyada su yi aiki ba, shine matsalan. So an kuma in ka dauki mutum a wannan, in ka dauki mutum a aiki a matsayin kontragi, contract staff a Turanci kenan, doka bata bada daman, tana da rauni sosai musamman in ka zo sallamar mutum, tunda babu takamammen kaza ne ya kamata ka biya wani.
Nuturu abinda suke cewa mutum zai iya koda ita aikin kontragi din, ai za a sa ya hannu ne kan yarjejeniyar daga yanzu zuwa baɗi a sake kuma sabuntawa, ba wai a ce an ɗauki mutum kontragi ko aikin wucin gadi ya yi aiki na tsawon shekara 20 ba tabbatar da shi a aiki ko wata yarjejeniya ba, kawai a wayi gari wata rana kawai a ce an kore shi daga aiki.
To kaga na farkon farawa ma shi ma'aikaci bai kamata a ɗauke ka fiye da tsananin wata 3 wata 6 ba a tabbatar maka da aiki ba, shi kansa wannan karya doka ne. To amma domin yarjejeniyan da ma'aikatan suke shiga da bankunan ko kuma da babban bankin Najeriya a lokacin suke bukatan aiki, sai su shiga wannan yarjejeniyan ba su a tunanin cewa tana da illa. Amma kamar yadda kai bayani, mutum ya aiki shekara 20 ai ya kusan yin retire, inda ka'idan da aka dauke shi aiki an bi ka'idan yadda ya kamata a dauke shi aiki a lokacin da aka dauke shi aiki ba ai ba. Saboda haka shine muka ga wannan ba daidai bane, bayan da za a yi ka ajiye mutum tsawon shekara 20 ka ce masa kuma ka sallame shi, domin tunda farkon farawa da ka dauke shi aiki ba a bi ka'ida ba, ko ka dauke shi a matsayin ma'aikaci a matsayin kontragi. Shine dalilin da yasa kungiyar kwadugo a wannan lokacin ta ce to ma'aikatan Central Bank, domin na zan iya tunawa har Director of Finance and Administration ɗinsu ya shigo magana, aka zauna da wakilansu aka dubi me ya dace a biya su, suka muka yi ma jayin ja da su kafin daga baya aka tsayar da yarjejeniya cewa kaza ne. Kuma wakilansu su ma'aikatan da aka koran, wakilansu suka je suka tabbatar da cewa, domin su suka san wanda aka kora, tunda ba mambobin kungiyar kwadugo bane, ba da zan yi in ce a'a na san wani da wani, su suka san wanda aka kora. In aka ce sunanka Balashehu, ni ban san Balashehu ba, su suka san wakilansu, su suka sani, su wanda suka kawo kara ku wajen kungiyar kwadugo. Saboda haka shi yasa muka sa kowane zone da aka biya sun je su tabbatar da cewa wani shine wani, ya kawo kuma tabbacin ya nuna musu cewa shine wani, ko ID card ko kuma wani dai abin da zai tabbatar da cewa shine wani. A matsayin haka sai bankunan su suka biya su. Saboda haka kamar yadda na ma bayani, in akwai wani ma'aikacin Central Bank ko kuma ma'aikacin wani ma'aikata da aka zalunce shi ko kuma yana ganin an toye masa haƙƙi, kuma ya tabbatar cewa an bi ka'idan aiki da aka dauke shi, yana da korafi, in ya zo kungiyar kwadugo ina so in tabbatar ma cewa insha Allah za mu tabbatar an kwata mara haƙƙin sa.
Kuma da Nuturu, me matsayin wannan tukuici da aka ba su na sallama din? Shi ya nuna sallama na daga aiki, yana da tsari a tsarin gwamnati, ko kuma a dai rufe musu baki saboda kasu dai su ci gaba da korafi cewa sun shekara 10-20 suna aiki?
A wannan ba daidai bane, ba bai cikin tsarin aiki, tunda kamar yadda na ma bayani, yanda aka dauke su aiki tun daga farkon farawa bai bi ka'idan daukan aiki ba. Saboda haka bai cikin daukin tsarin aiki. Sun bankin sun dubi dai kawai abinda suke biyan ma'aikatan su ne, suka yi amfani da shi aka yi lissafin aka biya su.
Akwai wani zargi da suka yi cewa da daga baya ganga-ganga kuna mara musu baya sosai, sun yaba muku da wannan kokari da kuke, amma da aka zo aka yi taro wani lokaci kuka ce su fita waje, sai suka ce suna tsammani babban banki sun fahimtar da ku wasu bayanai waɗanda su ba su sani ba, sai kuka juya musu baya.
Wannan zargi ba daidai ba ne, domin kungiyar kwadago ba kungiyar jeka ka dawo ba ne, ba kungiya ba ne da za ka mai da fari ya zama baki, bai yiwuwa. Kungiya ce na kare haƙƙi, na tabbatar da cewa an yi adalci. Saboda haka inda ka lura da bayanan da na ma daga farkon farawa, duk tattaunawar da muka yi da babban bankin Najeriya kuma ina kalubalantar ka je bankin ka tambaye su duk tattaunawar da aka yi a matsayin kungiyar kwadugo aka yi da bankin babban bankin Najeriya tare da wakilan wayannan ma'aikatan aka yi su suka sa hannu mu shaidu ne kan mu tabbatar da cewa an musu adalci saboda haka duk wani wanda ya faɗi wannan magana ba daidai bane
a ƙarshe ne tura kan wannan magana ta babban banki idan waɗannan mutane waɗanda ba wata uku sun yi wajen shekara 20 ma suna aiki suka sake dawowa da file ɗinsu suka ce suna so a sake musu bita ne za ku
a matsayin mu na kungiya dole zamu bi musu haƙƙin su domin abin da yasa muke nan kenan abin da yasa kungiya take zaune kenan ta tabbatar cewa an kwata musu haƙƙin su saboda haka in sun tabbatar haƙƙin su an take a babban bankin Najeriya ina so tabbatar musu cewa su rubuto kuma su kawo duka takardun da za su taimaka mana insha Allah zamu kwata musu haƙƙin su
sun ce ma ku binciko cewa akwai wasu daga cikin su waɗanda aka zaga aka dauke su ma cikakken aiki
su za su taimake mu bayan da mu zamu yi mu sani tunda na farko ma'aikatan nan ba wai ma'aikata ne da suke karkashin kungiyar kwadago ba bayan da zamu yi mu sani a wani an kore shi an biya shi diyan sa an dawo da shi su za su taimaka mana da bayanan da su domin su suka san abokan aikin su da suka aiki tare da su saboda haka su suka san waye da waye aka dauko sai su ce mana a an mayar da Benjamin Shehu ko an mayar da Isa John yana department kaza idan suka ba mu wayannan bayanan a fili shine kuma mu za mu yi amfani da bayanan mu kalubalanci babban bankin Najeriya mu ce ma'aikatan ku kaza da ka James da John kun kore su kun dawo da su saboda haka muna so ku dawo da Isa da Shehu da Helen da Janet domin akwai gashi nan zahiri sun gwada mana wanda aka kora kuma gashi nan mun gansu saboda haka sai mu tabbatar cewa su ma an dawo da su
mai magana da yawun kungiyar kwadago ta Najeriya kenan kan wannan batu da ya shafi tsaffin ma'aikatan wucin gadi na babban bankin Najeriya za mu ci gaba da bin sawun wannan batu domin samo maslaha haka kuma muna sake tunatar da masu sauraron mu cewa har yanzu muna bin sawun batun mutanen Zirami da kuma alkali Sani Musa waɗanda suka ce yana zaluntar su a kasance lafiya
to madalla a gaida Ibrahim har yanzu da ina tare da sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma ga Garba Awul da sharhin jaridin kasar Kamaru
zan fara sharhin jaridin namu ne da jaridan Informatin ana jaridan babban labarin ta yake nuna irin yanda jam'iyyar mai mulkin kasar jamhuriyar Kamaru RDPC ko CPDM su gudanar da wani bikin su ranar 1 ga watan Oktoba wanda ba a saba gudanar da irin wannan bikin ba a fadin kasar amma sun hana wa yan bangaren yan awaren ingilishi gudanar da wannan bikin sai kuma jaridan M4TV anda ita ma ta labarta mana cewar ministan shari'a na kasar jamhuriyar Kamaru Laurent Esso ya gudanar da nasa gangamin ne a birnin cinikayyar kasar Duwala ranar 1 ga watan Oktoba 2017 domin nuna cewar kasar Kamaru ba za ta iya darewa gida biyu ba sai jaridan Nouvelle Expression ta kasar jamhuriyar Kamaru anda ita ma ta maida hankalinta kan yanda gwamnatin kasar Kamaru ta tura dubbannin sojoji a shashin yan awarin ingilishin kasar guda biyu domin dakile yunkurin da suke yi na cewa za a datsa kasar gida biyu jaridan Independent kuma ta ce shugabannin jami'in dawon kasar kamar ni John Prundi na jam'iyyar SDF da kuma Bello Megari na jam'iyyar UNDP da Dakole Desala na jam'iyyar MDR sai kuma Kawala ta jam'iyyar CPP sun yi Allah wadai da irin yanda tashin hankali yake faruwa a bangaren Baminda da Boya anda yanzu haka suka yi kira ga cewar a koma kan teburin shawara jaridan Horizon kuma ta nuna mana cewar bankin Afriland Bank yana kokarin yin gwanjon gidajen da kadurorin marigayi Alhaji Garba Audu kan yanda ƴaƴan marigayin suka gaza biyan kudaden da ya dauka a hannun bankin yau sama da shekaru 10 kenan da banki yake nawa su biya su amma ba su biya su kudaden su ba ƴaƴan marigayin sun ce al'amarin yana hannun kotun kasar sai jaridan Du Sahel ta arewacin kasar ta jamhuriyar Kamaru anda ta yi na mana cewar a kowane ranar 1 ga watan Oktoba ana tunawa ne da tsohon shugaban kasar Ahmadu Ayijo anda yayi kokari matuƙa gaya na hada
kan kasar da bangaren Ingilishi da Faransanci a shekarar 1961 anda yanzu haka kasar take nema darewa gida biyu. Zamu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Cameroon Info anda taroto mana cewar tashin hankalin da ya barke ranar 1 ga watan Oktoba a jihohin Ingilishi guda biyu. Kungiyar Amnesty International ta fitar da rahotannin ta cewar an kashe mutane 17 a yayin da masu tada kaya baya suke ƙoƙarin kafa tutan su a birnin Baminda domin suna neman ƴancin su. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Awal, yanzu kuma sai wasu ƴan daga cikin ra'ayoyin da ku masu rado kuke ajiye mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Ni na bisu da ka auren Hausa ɗan albashirka da sharan Najeriya. Ina so in yi amfani da wannan dama in kira ga tarayyar Najeriya da shi jawaba ba Buhari. Dan Allah dan Annabi, kamar yanda aka taho da tsarin cewa za a tallafa ma makarantu, muna kira ga wannan tsari yayi alƙace da yara makaranta. Kuma banda haka ina so in bawa Buhari shawara, dan Allah dan Annabi, kamar yanda yake adalci ya taimaka wa mutane, ko a taimaka ga asibitoci marasa lafiya a rika taimaka musu, ko kuma a sauƙaƙe musu yawan kuɗin da ake bada na sayan magani, a rage musu yadda za a samu sauƙi. In aka yi haka za a taimaka musu daga talakar nisan cewa wannan gwamnatin an zaɓe ta kuma tana musu aiki.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sashen Hausa na Murya Amurka. Sunana Sa'idu Magaribin, nan magaji local gwamnan jihar Zamfara. Abin da ɗan majalisa suka yi ya yi daidai na magana ta da yanke mahukuncin shekara 30 ko kisa, ba su ɗaya ba har da ɓarayi wa'anda ya zanta ƴan fashi da makami, su ma ya kamata a ce su majalisar dattawa da tumata da abin nan su ƙaddamar da wannan abu duk wanda da yake iya kisan mutum, to shi ma idan aka kama shi ko a kashe shi ko ma a ba shi ɗaurin rai da rai.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbace da karnar kuma ta Bali ga Taraba tarayyar Najeriya. Hakika wannan kantaliki da ya kai hari a kan ƴan rawa a Amurka wanda ya kashe mutane da yawa, hakika wannan lamari idan ba a kira shi ta'addanci ba, to me za a gaya masa? Ganin cewa ya hallaka mutane da yawa, ya mallaki bindigogi da yawa, abin mamaki ma ta ya aka yi otal ɗin har ya samu damar mallakar waɗannan bindigogi masu dimbin yawa a ɗakinsa ya kashe mutane, sannan kuma abin mamaki ba a ce shi ɗan ta'adda ba ne? Mai ake nufi da ta'addanci?
To madalla, yanzu kuma lokaci da Muhammad zai dawo ya kawo mana labarai, amma wannan karan a takaice.
Kwanaki bayan harbin kan mai uwa da wabi da ya auku a birnin Las Vegas, mazauna yankin na ci gaba da kwashe sawo'i masu tsawo suna bin layi domin ba da gudunmawar jini ga waɗanda suka jikkata. Waɗanda suka shiga layin domin a ɗauki jininsu sun haɗa da mutane daga jinsuna da addinai daban-daban da suka fito daga birnin. Sama da mutane 100 ne suka yi layi a cibiyar da ake ɗaukan jinin tun gabanin a buɗe ƙofofin cibiyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya je ya gane wa idansa irin ɓarnar da guguwa ta yi a yankin Puerto Rico, inda ya gana da shugabannin tsibirin, ciki har da waɗanda suka cicciki kuma mun Washington da kakkausar lafazi kan yadda suka tunkari bala'in guguwar. Shugaba Trump ya yi amfani da wannan ziyara wajen yaba matakan da hukumomin tarayya da sojoji suka ɗauka, waɗanda wasu suka ce sun yi kaɗan kuma an yi jinkiri wajen ɗaukansu domin ceto rayuwar jama'a da guguwar ta shafa. Kebabban wuraren da suka fuskanci bala'in guguwar sun yi fama da matsalar rashin ruwa da sauran ababen more rayuwa har na tsawon sama da mako guda. Jim kaɗan bayan da shugaban Amurka ya kammala ziyarar tasa, hukumomin yankin na Puerto Rico suka bayyana cewa adadin mutanen da suka mutu ya haura daga 16 zuwa 34.
To madalla, masu rarrumu a nan muke ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatarwa, sai Salaman Abu wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyar Matayo Malama Zainab. Ni Sarfila Hashin Gumel nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.